إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين bayan haka manyan malamanmu da ƴan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya ku tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bar mana aran rayuwa ya ba mu lafiya da kaddara mu hadu a wannan safiya ta Lahadi wanda ita ce 25 ga watan Jumadal Ula hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1447 wanda kuma ya yi daidai da 16 ga watan 11 miladiya 2025 in ya inganta Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a ƙarƙashin inuwar majalisar malamai ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna karamar hukumar Zaria domin gabatar da karatu mai matukar muhimmanci mai tsada wanda karatun an yi masa matashiya da aya cikin ayoyin alkur'ani mai girma aya a suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila Allah madaukakin sarki ya sa an zabi wannan ayar domin ita zam ita ce matashiya ga wannan karatu da manya-manyan jigajigan malaman mu za su gabatar a farko mai gabatar da karatu shine babban malami babban limami limami a masallacin Juma'a limami a jami'a associate professor Muhammadul Kabir wanda aka fi yi masa lakabi da Al-Asghar Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara masa zuwa muna ma Allah godiya akan wannan ni'ima da ya mana wannan karatu malam zai gabatar da shi ne duk wanda ya ji matashiyar to ya san wani al'amari ne mai muhimmanci idan za a kalli mawdu'in da ayar ta tattauna kamar zargi ne da kuma jan hankali da fada da jan kunne ga al'ummar musulmi daga wurin Allah madaukakin sarki akan wata ɗabi'a mummuna wannan ɗabi'ar ita ce duk idan wani labari ya zo ba tare da an tantance shi ba ba tare da an miƙawa waɗanda suke da alhakin sanin abin su yi bayani a kan shi ba sai kowa ya ara ya yafa domin a ce shi ma ya ce da wanda yake da ido a kai da makaho kowa sai tofa albarkacin bakinsa to amma a asali ko menene ya kai ya komo idan da za a mayar da al'amarin zuwa ga wanda ya fi dacewa da cancanta da shi to ko shakka babu za a yi bayani filla-filla wanda wannan bayanin insha Allahu zai fito da hakikanin abin da ya faru, sannan kuma da lalubo hanyoyi. Idan matsala ce, lalubo hanyoyi ne yadda za a samu waraka daga wannan damuwa ko matsala. Idan kuma wani abu ne na alkhairi da amfani, lalubo hanyoyi ne yadda za a ci moriyar wannan alkhairi ko amfani din. Waɗanda suka fi dacewa da cancanta da yin wannan su ne waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta su da ido da kuma hange da fahimta da ganewa. A cikin al’umma a yau ba kowa ba ne face malamai. Duk wanda yake rayuwa a wannan ƙasar ya ji kuma ya gani irin abubuwan da suke fuskantar wannan ƙasa na ƙalubale. Babban ƙalubale mai girman gaske wanda ya tada hankalin kowa. Wannan ƙalubalen shi ne na yadda wata ƙasa take yunƙuri na cewa sai ta cuso kai, ta kuso kai cikin Najeriya domin ɗaukan mataki saboda abin da suka yi da'awa na cewa wai ana yi wa wasu mutane kisan gilla. To menene hakikanin al'amarin? Kuma sannan a mahanga ta shari'a idan irin wannan abin ya faru, wani irin mataki musulmi ya kamata su ɗauka? Shi ne za mu ji daga babban malaminmu, Associate Professor Muhammadu Kabir, wanda zai mana karatu insha Allahu na kimanin minti 50. Bayan shi akwai babban malami Dr. Muhammadu Rabia Albasawi Basawa, shi zai masa ta'aliki na farko wanda zai yi ta'aliki na minti 25 insha Allahu. Bayan shi sai babban malaminmu kuma babban injiniya Malam Aliyu Balarabe, shi ma minti 25. Idan aka hada duka insha Allahu karatun zai gudana a awa ɗaya da minti 40. Allah muke neman taimakon shi ya dacar mana da malamanmu, ya haskaka zukatansu, mu ma ya bude zukatanmu su faɗi abin da ya dace, mu kuma fahimta yadda ya dace. Inda za a yi aiki, Allah ya haɗa mu da su gaba ɗaya a cikin yin aikin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan miƙa al'amarin gaba ɗaya zuwa ga malam domin ya shiga cikin maudu'i kai tsaye.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, maza da matanmu, ina mana barka da wannan safiya ta ranar Lahadi, safiyar 25 ga watan Juma'a Ula, hijira 1447, daidai da 16 ga watan November 2025, daga wannan masallaci na masjidu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah, wanda ke nan anguwar Low Cost a cikin birnin Zaria, inda muka taru don yi ma junanmu nasiha da tattaunawa akan wata mas'ala daga cikin masail na rayuwarmu da addini a wannan lokaci. Kamar yadda shugaban zama ya gabatar, matashiyar wannan tattaunawa ita ce aya ta 83 a cikin suratul Nisa'i, faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ الآية. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ, kuma idan wani al’amari ya zo musu, مِنَ الْأَمْنِ, wanda ya shafi tsaro, أَوِ الْخَوْفِ, ko ya shafi tsoro azaubi sai su kama yaya tashi walau radduhu ila rasuli ina ma da a ce sun maida al'amarin zuwa ga shi manzon wa ila ulil amri minhum da kuma zuwa ga mazuwa al'amari a cikin su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da sun yi haka to da waɗanda suke da masaniya za su san abin da ya kamata a zaƙulo a cikin al'amarin Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba dan falala Allah da rahamarsa a kanku ba lattaba'tumush shaitana da kun biye ma shaidan illa qalila sai dan kadan ne za su tsira Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan nan aya kamar yadda malam ya ambata ta zo ne a siyaki wanda ya shafi wato batu game da zargi da yin Allah wadare da halayen munafikai waɗanda ainihin wato suka zama gaba-gaba wajen kawo tarnaki da kawo tsoro a cikin al'ummar musulmi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamansa a Madina ayat ta zo a cikin jerin gwanan wasu ayoyi wanda suka yi wannan batu tun daga fadin Allah alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydikum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya zuwa ayoyin da suka biyo baya to a cikin wannan siyakin ne Allah madaukakin sarki yayi wannan magana wanda take nuna zargi akan wannan hali na mutane wanda galibin su munafikai ne da kuma wasu daidaiwa cikin musulmai masu raunin tunani waɗanda munafikan nan ke jefa musu kalma ɗaya biyu a bakin su su kuma su gaba da yada ta a jumlace abinda ayat take nufi kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya ambata a cikin tafsirin sa yace wannan aya tana nuna cewa ne su waɗannan mutane idan suka ji wani abu daga cikin al'amura na cin nasarar da musulmai suka samu ko kuma in an ci nasara akan musulmai ko wani al'amari ya fuskanto musulmai na tsoro to sai su yi marmaza su fara yada wannan zance a cikin mutane suna kai kawo wajen faɗan shi a majalisai da duk inda suka samu dama ba tare da sun san hakikanin sa ba ba tare da sun bari shugabanni da masu fada aji da malamai sun tattauna abin a ilmance sun faɗi abin da ya kamata a ji sun bar abin da bai kamata awam su ji ba a gare su su kadai al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da shi da mafi yawan malaman tafsiri su al-Baghawi da shi kanshi al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah da wasun su duk sun bayyana cewa sababin saukar wacan nan aya shine abin da yazo a cikin siyakin kamar yadda Bagawi yake cewa yace wa zalika anna annabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yab'athu bisaraya annabi sallallahu alaihi wasallama yakan aika karamar runduna fa idza ghalabu aw ghulibu idan suka ci nasara ko aka ci nasara akan su badar almunafiquna yastakhbiruna an halihim munafikai sai su gaggawa su fara tuntuba suna neman bayani suna searching akan bayanin wai menene halin da wannan runduna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani hali jiki ciki fayashunahu sai su marmaza su dinga bada labarin waya tahaddathuna bihi sai ta tattauna magana suna ta sharhi suna ta aliki qabla an yatahaddath bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bayani su sun yi abinda bawashi ke cewa riga malam masallaci nabi bagawi yake cewa fayudifuna bidhalika quluba almu'minina sai su dinga raunata zukatan mu'minai wato su kawo wani labari mai tashin hankali na damuwa wanda kuma kai a matsayinka na musulmi in ka ji bakin ciki kawai shine abinda zaka yi ba zaka yi daukan wani mataki ba yanzu-yanzun na a yaɗa wasu hotuna ce ai gashi nan ana kashe musulmai a wuri kaza gayi nan an farmaki wuri kaza gashi nan turawa ma sun ce kaza, ai yanzu ma ana da wasu isa'iyat akan akwai matsala kaza a wuri kaza, talauci yayi kamari a wuri kaza, ai kristoci sun hana shiga gari kaza, ai gwamna kaza ya ba mutane kaza aiki babu musulmai. Dire wannan labaran wadanda iyakacin abin da za su yi maka kawai shine su saka cikin damuwa da bakin ciki, ba za ka iya daukan wani mataki ba banda Allah ya isa. To shine wannan irin labarin wanda kuma muka lura a yanzu babu labaran da mutane ke son yadawa kamar irin su. Labarin da yanzu nan zai tada hankalin mutane, zai hatta waɗanda ma ba su san me yake ciki ba. Misali iyayenmu mata da yawancin waɗanda ba su da ido akan siyasar rayuwa ko siyasar duniya ko tattalin arziki ko tsaro, waɗanda ba wannan ne sabgar su ba, sai mutum ya zo yana kantar da mata a Islamiya ya dinga musu labarin irin waɗannan matsalolin, wanda wata ma bata san sunan gwamnan garinsu ba saboda rashin zama current. In an ce mata me sunan gwamnan jihar su, bata ma sani ba me sunan dan majalisar su, bata sani ba, ta zo ta koyi tsarki da sallah da ibada, ta yi tambaya akan yadda za ta zauna da mijinta, yadda za ta zauna da sarkanta, yadda za ta kula da ƴaƴanta ko marayinta, da mota kenan. Sai kuma malamin Islamiya ka zo kai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ai fa al'amari ya rikice jama'a, dole sai an tsananta addu'a. Ai yana nan a social media an ce wata mata kashe mijinta a Sokoto, an ce wata mata kona ƴaƴan kishiyarta. Dire wannan labaran wanda abinda za su yi kawai shine fa yudhifuna bihi qulubal mu'mini, Allah ya zargi akan wannan. Al-Imam al-Baghawi yace wannan shine sanadiya na saukan wannan aya, saboda samun da aka yi munafikai suna yawan rurrutu ire-iren waɗannan labarai a cikin musulmai, sanya su cikin damuwa, cikin tashin hankali, cikin bakin ciki. Al-Imam Ibn Kathir bayan da ya kawo waɗannan maganganu da malamai suka gabace shi akan kawowa, sai kuma ya karkata zuwa ga wani ra'ayi na biyu, cewa shi yana ganin dalilin sauka ayan ba wannan umumin halayyar munafikai sananne a Madina bane. Akwai wata hadisa kwaya ɗaya da ta faru wanda al-Imam Muslim ya ruwaito ta, asalin hadisin ma na cikin Sahih Bukhari, sannan daukacin malamai marubuta a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ruwaito wannan kissa daga Ibnu Abbas, yana riwayatarta daga sahabi Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa an Ibnu Abbas wa an abi. Wannan kissa ita ce kissar abin da ya faru a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka wayi gari, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar cikin gidansa saboda mata sun fusata shi, sun kure hakurinsa saboda kai ya aikata wani abu da zai zama bai dace da matsayinsa ba, kada yayi fushin da zai sa ya faɗa musu maganganu wanda bai dace da matsayinsa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki maslahar bari ya bar gidan, sai ya koma wani ɗan ɗaki da ke kusa da masallacinsa, sai ya zauna a nan. To zaman da ya yi a wannan ɗakin, ya kwana ya wuni, ya kwana ya wuni, in ya shigo masallaci ya salla, sai kawai a ga ya shige ɗakin nan bai shiga gidan matan shi, sai kawai suka taru suka yi ta kuka, matan suna ta kuka suna ta kuka. Kafin a ankara sai labari ya fito cikin Madina da wani salo daban. Salon kawai shine sai aka ce tsallakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, kawai sai aka rasa waye ya da wannan labarin, cewa ai annabi ya saki tun matan shi, din da aka ji sai ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ai ta sallallami ci, shikenan mun shiga matsala, mun shiga damuwa. Yanzu a ce shugabanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waye gari mata gaba daya ya kore su, jama'a ina zamu da wannan fitina, din da aka zauna a ta wannan maganganun, magana har ta kewaya ta kewaya ta kai kunnan sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Sayyidina Umar dama yana da ƴa a gidan, kuma wannan ƴa ita ce Hafsa radiyallahu anha, ya taba zuwa ya mata kashedi akan cewa ta barbiye wa Aisha radiyallahu anha suna yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abinda mata suka saba, na mai da magana da habaici da yada zance da gatsine da ire-irensu, wanda komin mutuncinka da girmanka mace za ta yi maka wannan. Umar ya ji labari saboda yau matar shi tsawa ta mayan masa, ya ce ni kike wa tsawa? Ta ce kai waye da ba za a maka tsawa ba, annabi ma a gidan shi yana tsawa mata suna yi. Ya ce to ku duwa da ta haka ta shiga uku, sai ya tashi ya je gidan ya yi ma Hafsa kashedi, ya ce ki dana biya wa Aisha, kin ga ita ƴan lele ce a wurin sa zai iya hakuri da ita ke kuwa Umar yace na rantse da Allah annabi ba san ki yake ba saboda ni yake hakuri da ke saboda kuma Allah ya aiko mishi Jibril ya ga mai cewa yayi hakuri da ke kina da yawan sallah kina da yawan azumi a cikin riwaya Muslim sai da ambata karara yace na san annabi ba san ki yake ba a wata riwaya kuma yace annabi ya fi san Aisha fiye da ke ki bar biye mata ya shiga dakin Aisha ita ma yi mata kashedi Aisha ta ce mishi kaje kaje da yakka ba ruwanka da wai turo ka min wa'azi ya shiga dakin Ummu Salama zai mata kashedi ta ma ta ce kai Umar kana bani mamaki ka gama da gidanka ne zaka zo ni gida wa'azi to sai ya koma gidansa ya ci gaba da rayuwarsa to lokacin da ya ji wannan labarin sai hankalin shi ya tashi nan da nan ya tashi ya taho gidan ya shiga dakin Hafsa ya ce mata da gaskiya sai mai tana kuka yace da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ku yace ba mu sani ba ku da daina shigowa gidan ya sake shiga dakin wanci ya shiga dakin wanci duk ya gaya musu cewa kun ga wa'azin da nemi ku ba ku ji ba sannan ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙyar ya samu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi sai da aka kai aka kawo har sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya shiga a cikin tambayoyin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi karara cewa shin ka saki matanka ne Nabi ya ce ban saki su ba. Umar ya kabbara ya ji daɗi ya nema musu ahuwa yau Annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun da suka sauƙaƙa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwarsa. Sannan sai ya fito bakin masallaci ya tara mutane ce jama'a ku saurara ku ji. Annabi bai saki matan shi ba ku zo ne a da wannan magana. Mutane suka kabbara suka ji daɗi. Shine a ƙarshe sai yake cewa fa kuntu ana allazi istanbata hadha al-khabar. Sai zama ni ne wanda na je na zakulo wannan labari wa nazalat ayatu takhyil Allah ya saukar da aya akan zabi da aka bai wa mata cewa su zabi annabi ko su zabi saki sannan yace wa nazala qawluhu ta'ala sannan aka saukar da ita wannan aya wanda muke magana akai a fadin Allah madaukakin sarki cewa wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawf Ibn Kathir yace shi yana ganin wannan shine dalili kai tsaye na sauka aya to kamar yadda malamai suka sani alhamdulillah duka nan cewa muke da malamai masana ga sunan damu da hagu cewa ana iya samun aya ya zama sababin saukan ta fiye da guda ɗaya ne ko kuma aya ta sauka idan wani sababi da yake kama da irin sababin saukan ta ya faru sai Jibril ya sauka ya sake tilawar wannan aya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hayin dai wannan aya ita ce dai amsa ga wannan hadisa to ta yi abin da ya faru kenan ta sauka akan umumin halayyar munafikai sannan kuma da wannan qadiya ta faru aka sake saukar da ita dan ta sake zama wato dalili akan wannan qadiya khassa wallahu a'lam to wannan shine dalilin saukar wannan aya mai girma wanda a cikinta za mu ga cewa ladabtarwa ne ga ainihin wato mu musulmai akan kulawa da wannan yanayi ina son karanta mana maganar da Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir Sa'idi ya ambata a cikin tafsirinsa Taisirul Karim Mannan Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya gafarta mishi ina ganin wannan magana da ya faɗa za ta iya zama mana matashiya akan abinda muke so mu tsintsinta na waqafat game da wannan aya da kuma abin da ke faruwa a wannan zamanin kamar yadda ayat ta ishara da kuma yadda aka ambata tun farko ni na ganin zan bar wasu wurare da gangan zuwa ga sauran malamai wanda su ne aula da su yi wannan magana su ne alladhina yastanbituna hudum ni bar ne mana wata tariya takaitacciya akan abinda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata kamar shi Sa'idi da wasunsu idan malam Dr. Masawa ya zo sai ya kalli wani janibi idan malam injiniya ya zo shi ma ya sake kallon wani janibi gama kuma malam Aliyu Balarabe shi ma ya sake kallon wani janibi haka nan shi ma shugaban zama duka za sai a samu fa'ida mai fa'i insha Allah take tana da abaad tana da fuskoki mabambanta Asidi yake cewa game da wannan aya yace hadha ta'dibun minallahi ta'ala li'ibadihi ala fa'ilihim هذا غير اللائق wannan ladabtarwa ce da Allah madaukakin sarki yake yi wa musulmai akan wannan aiki mara dacewa da suka yi wa annahu kuma cewa yambaghi lahum idza ja'ahum amrun min al-umuri cewa abin da ya dace ga musulmi idan wani al'amari ya taso min al-umuri al-muhimmati na daga cikin al'amura muhimmai wal masalihil 'amma da qadiyya wadda shafi kowa mas'ala ce amma abu ya shafi zabe ya shafi noma kiyo tattalin arziki siyasar duniya ya shafi yaki ya shafi al'ummar dizariya ko jihar Kaduna ko Najeriya abubuwa wanda za su zo muhimmai wanda kai mutum daya as an individual ba za ka iya maganin su ko ba sai iya gidanka ba ko iya danginka ko iya mutanen anguwarku al'amari ne na duka gari maslaha ce ta shafi kowa yace ma ya ta'allaqu bil amn abinda ke da alaka da ko dai zaman lafiya security wa sururil mu'minina ko yake da alaka da abinda zai samar da farin ciki ga mu'minai aw bil khawfi ko yake da alaka da abinda zai haifar da tsoro a cikin mu'minai alladhi fihi musibatun alayhi tsoro wanda akwai jarabawa a ciki abinda aka umurce mu shine an ya tasabbatu duk abinda zaka faɗa ka tantance ya zama na cewa tantancewa ta fuskar ingancin magana ko rashin ingancinta gaskiyarta ko rashin gaskiyarta sannan bayan an tantance gaskiya ce shin ya dace ma a faɗe ta mutane su ji shin akwai maslaha a cikin gama garin mutane su san wannan in kuma ya kamata ma su sani iya ina ya kamata su sani akwai abin da koda ya kamata mutane su sani ba komai ne zaka zo kawo kan mumbari ko teburin wa'azi ko kawo kan Facebook ko ka je kan gidan radio ko FM ko wani abu duka ka faɗi komai da aka yi ba mutane da suke cikin dattawa da malamai da shuwagabanni da masu faɗa a ji sun san abin da nake nufi da wannan sun san cewa cikin suna cike da maganganun da ba za su iya faɗan su ba amma wani wanda yake ani idan ya zama koda da tsautsayi ne ya ji labarin kafin a tashi kowa ya ji wata rana wani a Makka yake ga mu agent ne wanda suke harkar kai mutane umara da sauransu yace mun wasu daga cikin gwamnonin Najeriya suna sa shi yana musu aiki sai ɗaya ya ga mai ce ko dire ba za ka samu na kakka samu na dan Najeriya ka tabbatar ka sa mana farin fata wanda bai jin Hausa sai ce labe me yasa yace saboda waɗannan mutanen mu na Najeriya wai idan aka sa mutum yi mana aiki direba ko wani wanda zai mana wata hidima ba dama mu wata magana ta shafe mu ko ta shafe tsare-tsaren mu kafin mu ankara an jita a Najeriya su kuma suna fanda wannan damar in suka kebance su tattauna wasu masail wasu abubuwan da is not for the consumption of the common man kafin su ankara kafin su dawo gida magana ta yi su shi kuma zai dinga tutiya ne akan cewa ai ya ji ne daga tushe daga primary source zai rantse da abin da zai kashe shi tabbas ya ji amma magana ba magana da ake so a ji yadda sauran mutane ita bane saboda haka duk abin da ya shafi maslahar mutane cin ya shafi maslahar su ji ko bai shafa ba me ya fiye musu alkhairi sidi yace wala yasta'jiluna bi isha'ati zalika alkhabar kada su yi gaggawan yada wannan labarin bal yarudunahu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum ba haka ba sai a maida shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye a yanzu kuma da baya raye a maida shi zuwa ga sunnar sa ne annabi umarni game da wannan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun ƙarya a ce duk abinda ya ji sai ya je ya fada labari nabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamun dashin alkiyama akwai mutanen da yashhaduna wala yastashhadun za su zo su bada shaidar da ba a tambaye su ba waɗanda suke da saurin zance annabi sallallahu alaihi wasallam yace da gaskiya alamun tashin alkiyama akwai samuwa ar-ruwaybida ƴan kucuku bani aka ce su waye ruwaybida yace ar-rajulu tafi kaskantaccen mutum ya takallamu ala sha'anil amma wanda zai sa baki yana magana akan abin da shafi duk duniyar musulmi kaskantacce ne a anguwarsu ma ko da gidaje uku dama da hagu da ke kusa da gidan shi mutanen gidan ba su yarda cewa shi jagora ba ne ba su yarda cewa shi masani ba ne ba su yarda da ra'ayinsa ko kaifin basirarsa ba amma zai iya magana daga nan Zaria ko Kano, yana so wai ƴan majalisa na tarayya Abuja su ji sakon da yake fada, ko shugaban kasa ya ji. To kaga wannan duka shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada. Ya ishe ka ƙarya, ya ishe ka wato tabbatar da karancin hankalinka, a ce duk abin da ka ji sai ka sa baki. Sannan wa ila ulil amri minhum, a mayar ga ulil amri, mazowa al'amari. Kowane al'amari a cikin rayuwa yana da mazowansa, wato yana da waɗanda suke khawas ɗinsa. Kamar yadda wato Rashid Ridha yake faɗa a cikin tafsirinsa, yake cewa yana daga cikin lahanin da aka samu a cikin wannan al'umma shine da ya zama kowa na sa baki akan mas'aloli da masalihul amma. Yace wannan ya haifar da lahani a cikin kayan na al'ummar musulunci. In muka lura, duk wata fitina za ka ga tana tasowa ne daga tsoho bakin waɗanda ba su san ruwa da tsakin al'amari ba a cikin shugabanci ko tsari. Kalli fitina kashe Sayyidina Usman, gaugau wawaye ne suka taso daga Masar, wasu daga Siriya, wasu daga Iraki, suka zo suka yi dango a Madina, sai da suka tabbatar da cewa sun zubar da jinin Sayyidina Usman, wanda wannan ya buɗe ƙofar fitina da har yanzu musulmai suna biyan farashinta. Kalli ko kwanan nan fitinar da aka yi a Kano ta sharrin da aka yi wa Sheikh Lawan Triumph, su waye suka fara tada fitinar? Wasu wawaye da har yanzu ba a san ko sunan ɗaya daga cikinsu, wanda suka zo har ƙofar gidan gwamnati suka ce Malam Lawan Triumph ya zagi Annabi, su ba su yarda ba. Kaga wawaye ne suka tada magana, kuma duk inda ka je magana tana ta ƙara yaukaka, sai dai wawayen ko kuma mutum mai hankali da ya aje hankalinsa gefe ya bi wawaye. Domin daman lokacin fitina yayi, daga cikin siffofinta shine hatta masu hankali suna iya rasa hankalinsu, hatta masu hankali suna iya rudewa. Kalli fitinan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, jiwa mutum jajirtacce mai hankali irin Umar, amma cewa bai yarda Annabi ya mutu. Duk wanda ma ya ce Annabi ya mutu shine zai mutu, zan kashe shi. Saboda haka a lokacin fitina ana samun wauta hatta bar kan wawaye, hatta faɗa kan masu hankali idan ba su yi taka tsantsan ba. Saboda haka kowane al'amari yana da ulul amri ɗinsa. Idan al'amari ya shafi ilimi ne, sai a koma zuwa ga masu ilimi a irin wannan fannin da ya dace a nema. Idan al'amari ya shafi tsaro ne, sai a koma ma jami'an tsaro da masana harkar tsaro, akwai wanda suke consultants ne, mustasharun ne a harkar tsaro. Idan abu ya shafi kiwon lafiya, sai a koma ga masana kiwon lafiya. Idan abu ya shafi harkar education, sai a nemi masani a education ya bayani. Idan abu ya shafi harkar noma, kowane al'amari yana da ulul amri din shi. Allah madauki sarki ya ce wato sai a maida shi zuwa ga ulul amri, waɗanda su ne Malam Sa'idi ya ce ahalur ra'ayi, masu zurfin fahimta, wala ilmi, da ma'abota ilimi, wan nashi, da wanda suke bin abubuwa komai yadda ya dace, wal aqali, da mazowa hankali, war razana, da natsantsun mutane. Waɗannan su ne waɗanda za su iya musulmi tunani da tattaunawa da bibiyan matsaloli da fitar da me ya kamata a yi a kowane lokaci. Amma mu sauran mutane, to mu haƙura mu je mu yi damuwanmu, ɗaya damuwanmu mu tsaye da sallah, mu kula da haƙƙin maƙwabta, da haƙƙin iyaye, da haƙƙin ‘ya’ya, mu kama sana’a wadda za ta amfane mu a duniyanmu da lahiranmu. Abin da Annabi ya ce kenan, ihris ala ma yanfa'uka, ka damu da abin da zai amfane ka. Wancan ba zai amfane ka ba, sai dai cutar da kai, ya cutar da sauran mutane. Sai dai ya ci gaba da cewa allazina ya'rifuna al'umura, wanda suka san abubuwa ciki da bai, wa ya'rifuna al-masaliha wa diddaha, wanda suka san abin da ya dace da abin da bai dace ba. Fa in ra'aw fi iza'atihi maslahatan, waɗannan mutane masu ilimi da hankali da hangen nesa da shekaru, idan suka ga cewa a cikin faɗan wannan abin akwai maslaha, wa nishatan lil mu'minina, kuma zai sa musulmai nishadi, wa sururan lahum, zai sa farin ciki, wa taharruzan min a'da'ihim, zai ba su kariya daga abokan gabansu, fa'alu dhalika, sai su bayyana haka. wa in ra'aw annahu laysa fihi maslaha, idan suka kuma babu maslaha, aw fihi maslaha, ko kuma ko da akwai maslahan, walakin madarratuhu tazidu ala maslahati, amma barnar da ke ciki tafi maslahar da ke ciki, lam yuzi'uhu, ba za su yada shi ba. Akwai abubuwa da yawa da masu fada aji da shugabanni da limamai da manya suka sani wanda sauran mutane ba su sani ba kuma sun ki gaya musu saboda babu bukatar su gaya musu kai ma yanzu a gidanka ai kana yin haka da matarka da ƴaƴanka komai ne suka sani game da gwagwarmaya da faɗitashin rayuwa dole duk wata asara da kai a kasuwanci sai ka zo ka tara iyalanka ka gaya musu cewa to kowa ya bu a hankali fa gidan nan an samu matsala an cuce ni miliyan kaza ko na sa dukiyata a cikin kaza to sai ga musu sai su fika shiga damuwa abinda mai gida yake yi shine danne wannan musiba yake da wannan kaddara har ta wuce ba wanda ya sani ba haka mallaje suke yi ba haka ita kanta uwar gida a matsayinta na ra'iyatin fi baiti zawjiha akwai abubuwa da ba za ta gaya mijin an samu kuskure ko matsala a wuri kaza ba za ta alkinta ta gaya za a yi a wuce wannan yanayi to haka ake so shugabanni su kasance amma yayin da mutane suka zama komai nasu babu sirri komai mutum ya ji ko ya gani sai ya faɗa da abin da ya dace a faɗa da wanda bai dace ba da abin da ko da an faɗa babu ba za a iya gyarawa ba shine muka samu kanmu a cikin wannan hali da muke gani a yanzu Malam Sidi ya ci gaba da cewa wali hadha qala shine Allah yace la'alimahu alladhina yastanbitunahu ay yastakhrijunahu bi fikrihim wa ara'ihim as-sadida wa 'ulumihim ar-rashida ma'ana za su fitar da abin da ya dace a sani ta hanyar zurfin tunaninsu da hangen nesan su wanda yake akan tafarki madaidaici da kuma ilimin su wanda yake na shari'a ne sai ce wa hadha kaga wannan tankiyar da Allah ya mana dalilun li qa'idatin adabiyyah dalili ne akan wata ka'ida ta ladabin rayuwa wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amrin min al umuri shine in ya zama akwai buƙatar tattaunawa akan wani al'amari abinda ya dace an yi walla man huwa ahlul lidhalika sai a zabi waɗanda suka dace su yi magana akai wa yuj'al fi ahlihi amika al'amarin ga ma'abotan shi wala yataqaddamu baina aidihim ko wala yataqaddamu kada ai musu riga malam masallaci fa innahu yin haka aqrabu lis-sawab shi yafi dacewa da daidai wa ahra lis-salamati min al-khata shi yafi sa a tsira daga kuskure wa fihi kuma a cikin wannan bayani akwai annahyu anil ajala hani game da gaggawa wa tasarru da ainihin wato rawar kafa li nashri al-umuri min hini sama'iha na bayyana abu da zaran kaji wal amru bit ta'ammuli da kuma umarni akan bi a hankali qabla al-kalam kafin yin magana wan nazar fihi da kuma duba magana hal fihi hal huwa maslaha shin akwai maslaha fa yataqaddamu alayhi al-insan in akwai maslaha sai mutum ya fada aula in babu maslaha fa yahjamu anhu sai bar magana Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wata kissa game da tarihin nada sayyidina nadin da sayyidina Muawiya yayi madansa Yazid a matsayin waliyul ahd nashi lokacin da Muawiya ya zama halifa kamar yadda muka sani ya zama halifa ala an qadil fitan bayan fitintunu waɗanda da ƙyar ya iya kashe su ma suka mutu gaba daya dan ma ya kasance mutum ne dan siyasa gogagge wanda ya canza makiya zuwa masoya wanda ya kashe kaifin adawa to a cikin shekaru 20 da yana halifanci daga shekara ta 40 zuwa ta 60 ya kashe kusan kashi 75 na adawa da ake masa amma duk da haka sai ya ga cewa in ya fadi ya mutu ba tare da ya ayyana halifa ba watakila musulmai su koma cikin irin wannan rigima kafin a tsaye da halifa to kuma mun san yanda iyaye suke da ƴaƴansu sai ya ga cewa bari ya sa dan shi Yazid dan nashi shi ya sani kuma ya riga ya cancanta amma kuma dan yana fuskantar barazana akan cewa mutane da dama ba su yarda da shi ba so da kai dinga yawo gari gari yana masa campaign yana tabbatar da sha'anin mubayi'arsa a wurin mutane har ya zo Madina to kamar yadda Zabi ya rubuta kissa mufassala ya zo Madina ya tara manyan mutanen garin malamai da ƴaƴan sahabbai da ragowan sahabbai da suka saura cikin dattawa irin su Abdullahi dan Umar da makamantansu Abdullahi dan Umar farko yaki zuwa taron amma aka zo aka ce mishi lalle yaje taron nan da yaje Muawiya yana jawabi yace ya ku mutanen Madina na zaba muku dana Yazid kuma sa mubaya shine halifa a bayana saboda ya cancanta saboda shi ma dan da ne ga sahabi saboda shi ma yana da ilimi yana da furusiya yana da kaza yana da kaza wannan magana ta bata wa Abdullahi dan Umar rai yace na so in mike in ce kai kai Muawiya ƙarya kake kai ma ka san wannan magana sarrai ce kai da kai da babanka ma ku me a musulunci yoshi ma ku musulunta ballantana danka da har zaka ce wai duk mu din nan ba mu cancanta ba sai shi yace sai na tuna idan na tashi na faɗi wannan magana shikenan abinda aka samu na zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmai shikenan na wargaza shi wasu za su goyi bayana dama sun san magana haka take ba su faɗa bane ina faɗa za su ce eh haka ne wasu kuma su goyi bayan shi ci daga nan shikenan na ƙara raba musulmai gida biyu yace daga nan kuma a ci gaba da bayani a tarihin duniyar musulmai cewa ni Abdullahi nine na dawo da rigima danya bayan ta mutu da shekara 20 yace da na tuna wannan kawai sai nayi shiru tace a ban magana ba ta da amfani to kaga wannan ita ce irin fikiran mutum mai ilimi mai shekaru wanda yake lissafa akibar abinda in ya faɗa me zai kai ya kawo da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan maganar ta Yuda ya gadar wa tarihin musulunci wani sabon rikici wanda dori akan wanda ake akai to da yanzu kuma akwai wata hadisa da ita ma sai an zo ai ta bayani ai ta kokarin ya za a yi a kawo maslaha ya za a yi a bayar da uzuri ta yi kuma ta haifar da wata buwar firka a aqida a siyasa a tarihin musulunci amma ya hakura duk da abin da yake so ya faɗa gaskiya ne amma ya hakura ya danne saboda maslaha al'ummar musulmai dan uwa masu albarka wannan shine takaitaccen bayanin da za a iya dauka matsayin matashiya game da ma'anar wannan aya da kuma abinda malamai suka faɗa akan ta to sai mu zo wajen bayani akan ta ina za mu yi tatbikin ta akan wannan wada'in da muke rayuwa a cikin su wada'in mu fil jumla da kuma wada'in mu akan wannan kabiya khassa ta wannan rikici da ke nema ya taso tsakankanin mu Najeriya a matsayin mu na ƙasa da kuma wata ƙasa da take ganin ita a duniya ta fi ƙarfin kowa da wani mutum wanda shine fir'aunan wannan zamani kamar da Allah yake faɗa game da fir'auna inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiyan yastad'ihu da'ifatan minhum ba haka wannan mutum yake ba yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum Allah yace innahu kana minal mufsidin wallahi wannan mutumin cikin mabarta ne to haka haka yake a wannan zamanin wannan fir'auna na zamanin nan da ya mike yayi zance cewa ya ma riga ya sanya Najeriya a cikin samun kasashen da kawai sai yayi maganarsu kuma har ya bada umarni ga jami'an yakin kasar shi cewa su bashi bayani akan ya bai akan Najeriya hari saboda wasu bayanai da wasu labarai irin na ƴan azau bihi din nan da suka yi aka ji aka kai mummunan labari aka canza ma labari hakikanin sa kuma suka dauka suka gina akai to tai na zamu tatbikin wannan aya da ire-irenta a irin wannan hali a kebance da kuma halin da muke dama fil jumla na farko abin da nake so mu gane shine alqur'ani kamar yadda sayyidina ali yake cewa innal qur'ana ma'adubatillahi shi qur'ani kamar teburin cin abinci ne da za a ce Allah shine mai masaukin bakin cin wannan abinci ka san ku ba abinci ba zai kare ba sai dai ka diba iya san ranka iya wanda ranka ke so ka bar shi ka je ka dawo ka tarar da shi ga qur'ani yake qur'ani surrorin shi da ilmomin sa da abin da za a istinbati a cikin shi ba zai taba karewa ba ya rage ne buƙatar da ake zuwa ga malamai masana da za su iya ninkaya a cikin shi a koda yaushe dan su fitowa da musulmai abinda za a yi tatbiki a kowace kowace ne hadisa saboda Qur'ani anan ya nuna mana irin wannan bajinta ta shi irin wannan ijazi na shi gashi dai mun ji cewa aya ta sauka ne akan wata hadisa a Madina a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma hayin tana da validity akan hadisar da muke ciki a wannan zamanin saboda Qur'ani ya nuna mana manhaji a aikace na yin ta'amuli da irin wannan al'amar meye wannan manhajin shine cewa na farko mu sani halin tsaro da halin tsoro guda biyun nan ba za su gushe ba, suna mai bayan junansu a cikin rayuwar dan adam. Shi sa aka ambaci duka biyu, amrun min al-amni aw al-khawfi, ba za a gushe ba wani lokaci ana cikin halin duma'anina da tsaro na tattalin arziki, da tsaro na ainihin wato rayuka da dukiyoyi, da tsaro na food security da sauransu. Ko shi za a zama ana cikin wannan, wata rana kuma sai a juya zuwa halin tsaro. Kamar da Allah yake cewa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, haka rayuwa take muna jujjuyata, yawmun laka wa yawmun alayka. Farkon aya yana gwada mana cewa mu sani dama ko da an tsallake wannan abin da ake ciki, to bai nufin ba shikenan an tsira, shikenan a ce to alhamdulillahi a ƙara runguma hannu a ci gaba da irin wannan zaman ƴan marina da muke, har sai kuma wata rigima ta ƙara tasowa. Mu sani cewa dama ko da bata taso ba, to za ta taso wata rana. Sannan Qur'ani yana gwada mana cewa abinda ya faru da mutanen farko a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fa iya maimaituwa ya faru da wasu, shine za a fada halin tsaro, kuma za a samu masu yada zance da ke tada hankalin mutane, kuma za ka ga abin ya shafi wasu al'umma, karka dauka ya tsaya gare su, to zai kawo gare ka wata rana ko kusa da inda kake. Wato kamar yadda misali a waɗannan shekarun 30 40 50 duk muna ta rayuwarmu lami lafiya, amma muna jin labarin ƴan uwanmu a Gaza, ƴan uwanmu a Iraki, ƴan uwanmu a Yemen, ƴan uwanmu a Syria, ƴan uwanmu a Sudan da sauransu. Duka waɗannan musulmai ne, da Libya da ire-irensu musulmai ne ƴan uwanmu, kuma waɗannan kafiran duniya suka kai musu irin waɗannan fitintunan da yanzu wa suke so su kawo mana. To Allah madauki sarki yana gwada mana cewa lallai a matsayinmu na musulmai mu zama al'umma guda ɗaya, a san da aka kai wa wani farmaki to mu tsaya mu taya shi dan uwanmu ne musulmi. In ba haka ba kuma ka'ida ta ci mu ta ukiltu yawma ukila thawrul abyad, an ci mu da yaki ran da duk aka ci dan uwan musulmi da yaki. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi musulmai da dan uwan shi musulmi kamar bulo ne da bulo a jikin gini, kamar yadda kowace gaba ne a jikin dan adam in ba ta da lafiya sauran gabobi za su taya ta da zazzabi da masassara da rashin bacci. Saboda haka Qur'ani na gwada mana cewa al'umma ba ta gushe ba, wata tana cikin halin tsaro, wata kuma tana cikin halin tsoro, sannan da kuma samuwar wawaye a kowane zamani. Tun da ya zamana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin mutane da hangen nesan su bai zama iri guda ba, to ina kuma a wani zamani wanda ba wannan ba, ina kuma a zamani a yanzu bayan shekara kusan 2500 ko makamancin haka. In ya zamana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi yana rayuwa kowa na ganin sa, an samu cikin wasu cikin musulmai da ke iya biye ma wasu cikin munafikai su dinga yada irin maganganun da munafikan suke fada, ina kuma ga a wannan zamanin. Ashe abu ne mai sauki a samu wasu cikin mu da za su je su ji wata magana mai hadari mai ban tsoro, ko su je su karanto wani analysis, ko wani su je su leko wani statistics na wasu batattu, su zo su ci gaba da yadawa a cikin mutane, suna kawo mana mushkila a halin tsaro da muke ciki. Abin da yake wajibi akan masu ilimi da masu hankali shine su ja makwarkwada wawayencan, su karantar da su addini, an dawo da su kan tafarki madaidaici dan su daina yin wauta, su daina yada ainihin wato al'amari da bai dace yada shi ba. Sannan umarni da ayat ce mana akan cewa komai a mai da shi zuwa ga masanin shi. Ya jama'a, mu dinga yau kan ma'adalci. Babu wawa kamar mutumin da zai ce komai sai ya saka baki a kai. Mu dinga yau kan ma'adalci tsakani da Allah. Wannan magana da kake faɗa, ko kake rubutawa, ko kake yin video, ko ka tafi har gidan radio ana fira da kai a matsayin expert, kana ta analysis. Tsakaninka da Allah ka da ilimi akan ta. Tsakaninka da Allah kai ne ka cancanta kai wannan magana. Shin babu wani wanda yake aula bi haminka? Waɗannan bayanai da kake faɗa, shin kana ganin ya dace a yaɗa su a cikin musulmai babu matsala? Me zai biyo baya? Ji ba ku gani jama'a, a shekarun baya da aka yi matsalar corona, yadda aka tsorata al'ummar musulmi, wasu ma ɗauka suka yi kawai kiyama ce ta tau, cewa wannan fitina ba za a wuce ba, daga nan sai dai kiyama. kamar da Annabi yake faɗa a cikin hadisin Muslim cewa za a yi fitintunu a bayana. Annabi ya ce hatta yuraddu ba'daha ba'da, har sai fitina idan wata ta zo sai ta maida wadda ta wuce kamma ba komai ba. Annabi ya ce wata ji'ul fitnatu, wata fitina za ta zo hatta yaqula al-muslimu hadhihi muhlikati, har sai musulmi ya ce to wannan ne ta halaka ni. Annabi ce thumma tankashifu, amma kuma sai a tsallake ta wata ji'u ukhra, wata tazo fa yaqulu hadhihi hadhihi, sai ce to duk da na tsallake waccan to wala amma ba zan tsallake wannan ba. Yanzu jama'a a kai da Allah kalla kaga ko irin halin yunwa da talaucin da aka yi shekara biyu baya din nan, mutane sun za su dawo kuma su yi walwala irin haka. Tarihi ya ce da mutane sai kuma suka yi tsam duk wani abu masa ka sai, amma dole suka warware saboda sunnar da Allah ya dan adam akai shine in dai ba kahon nan aka busa na kiyama ba to dan adam sai yayi surviving a wannan duniya no matter what. Wannan sunna ce kauniya da Allah ya tsara, in ba haka ba yaushe za a ce tun 1947 ake bama bamai a Gaza hayyo akwai mutane a wajen, wala kai mamaki ba. Yanzu nan da aka tsagaita wuta kafin shekara 2 sun kara gina garin, irin bala'in da aka shiga mutunci da su, irin bala'in da aka yi a Iraki da Afghanistan, za ka yi tunanin yanzu akwai mutane? Irin farmakin da aka yi wa Sudan a yan kwanakin nan, za ka yi tsammanin yanzu akwai mutane a wata? Kai nan nan ƙasar Borno ka je ka gani, ƙasar Borno ta koma normal ana rayuwa kamar ba a yi Boko Haram. To Allah haka ya ɗan adam da wannan jajircewa, duk yadda bala'i ya kai sai ya tsallake shi. Tabbas wasu za su zama bahaya, wasu za su mutu, wasu za su zama marayu, wasu za su talauce. Amma dai jinsin ɗan adam zai ci gaba da wanzuwa a wannan duniya in ba ƙaho aka busa na yau mu ishaqqul sama'ulun nan ba. Sai ran da mala'iku suka duddura ɗin nan kawai sannan za a bar duniyan nan. Za ka kwanta da hankalinka a duniya ba ta ƙare wai da kake tsammani haka kawai ba tare da Allah ne ya ba da umarni aka busa ƙahon nan. Saboda haka a maida al'amari zuwa ga masanan shi. Kowane al'amari waɗanda ya dace su yi magana a kai su ya kamata su yi magana a kai. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wasu mutane sun zo wurinsa za a yi jawabi, suna zuwa sai wani matashi cikin matasa mai kazan laha ya yi maza ya fara magana. Annabi ya ce mishi yi shiru kabbir kabbir, ga manya nan ba su fara magana. Saboda haka idan akwai manya a waje jama'a, manya ta fuskar shekaru, ta fuskar ilimi, ta fuskar experience a rayuwa, ta fuskar gogewa akan wannan qadiyya ta musamman da ake magana akai, kai da baka sakon lissafin to ka daina sa baki ya sai in an baka umarni. Kuma yanzu jama'a kowa in zai nemi aure ai hakan yake yi ko diye da kake ganin ka bunƙasa kana da wadata ka isa kai aure, in ka tashin aure sai ka duba a cikin dangin ku wane ne dattijo wanda yake da fuska wanda ya isa in yaje a saurare shi zaka tura, ba za ka je da kanka ba, ba za ka tura wannan abokanan naka da kuke hayaniya tare da su ba, ka san cewa yanzu wannan abu ne da taku sai su zaka tura. Ranar daurin auren ma kana kallo su zasu an shawara nan, ba za ka ce wai a'a bari ka ansa da kanka ba, dole sai wani dattijo saboda al'amari ne mai girma. Saboda haka jama'a mu dinga gane cewa al'amura suna buƙatan ko da yaushe a zama akwai manya a ciki. Abu na gaba da aya ke gwada mana shine falala ilimi. Ilimi kuma ba wai gama garin jan baki da fassara ba, a'a ilimi mai zurfi na malamai waɗanda ke iya istinbati, wanda za su iya ninkaya a cikin nassoshi su fidau da wanda musulmai abinda ya dace a lokacin da ya dace. Kuma idan suka yi magana irin waɗannan malamai, irin waɗannan jagorori, to ana saurara musu ko da abinda suka faɗa ya sabawa abinda kai kake gani, kai kana ganin surface ne kawai, su kuma suna ganin beyond that. Wannan yana mana falalar a samu malamai zakaƙurai a cikin al'umma. Wajibi ne kuma al'umma ta ba su girma da matsayin da Allah ya ba su na cewa su ne masu faɗa a ji. Amma yayin da ya zama cewa duk wani wata magana da malami ya yi komin girman shi, za a iya samu wani ɗan tatsitsi ya ƙaryata shi, ya musanta shi, kai har ma ya zage shi ya aibata shi, to ina al'umma ta fuskanta kenan. A yanzu ɗin nan a rayuwar da muke yi babu wani malami da za a ce mutunce shi musanun, mutunce shi katangagge ne. In kaga ba a zage shi ba to kawai bai faɗi abin da ya saba wa ra'ayin mutane ba. Ko akan mambari ne malami yana magana ana iya samun wani mai katsalandan, wani ma ya ɓata sallar shi ta juma'a ba damo shi ba ne. akan ra'ayin shi na siyasa ko ra'ayin shi na rayuwa ko rabu makamanta haka ya kamata mu shiga tattaimu mu gane cewa Allah madauki sarki ya baiwa malamai wata falala da daraja wadanda take wanda take ita ce gadan annabawa kamar yadda Allah ya umarci annabawa su isar da sakonsa haka kuma ya umarci malamai su isar da sakon da annabawan nan suka gadan musu saboda kuma malamai suna da daraja kuma ana saurara musu kuma an yi umarni da ayi musu da'a sannan ayatan nan mana wato hani game da yada jita-jita hani game da ka zama kai ne news breaker akwai wanda shi ya zama bad news breaker akwai wanda kana ganin ya kira ka a waya ko kana ganin fasal din shi to ka fara ma da inna lillahi kafin ka duba menene saboda shi bai kawo labari ba sai ya tashi hankali an yi hatsari an yi sata an yi kidnapping an yi fyaɗe ana gobara duk wani mummunan zance to a bakin shi za a ci to karka saki ga zama irin wannan irin waɗannan labaran babu buƙatar yaɗa su sai ga wanda ya cancanta yaɗa kuma sai in akwai maslaha a cikin yaɗawa abinda bai dace a yaɗa ba karka zama kan gaba wajen yaɗa shi anan nake so ne mana ishara zuwa ga cewa jama'a mu kiyayi wato wannan a yanayin da muka samu kanmu social media ta yi istihwazi akan hankalinmu ta yadda ba ma lissafin me ya kamata mu yada me kamata mu yada ba kowa tunda dai yana da account yana da data yana da waya android to kawai shikenan yana tunanin ko komai ta fanjam zai yada to ya kamata duk abin da zaka rubuta ko duk sautin da zaka aika ko duk bidiyon da zaka yada kai wannan tunanin cewa shin akwai alkhairi a cikin yada shi ko babu shin akwai maslaha a cikin yada shi ko babu shin a wuri na ya kamata a fara ganin wannan abin ko bai kamata ba mun zama wai abin da ake cewa yanzu sunna'ul muhtawa content creators kowa kawai abin da ya dame shi number of likes number of views number of followers abin da mutane kawai kenan nawa zai samu ya za a yi kawai shi ma a gan shi a ji shi to wannan abin da muke mu dinga tuna cewa shi ma yana cikin ayyukanmu da mala'iku ke rubutawa da za a yi mana hisabi a kansu idan muna tuna wannan ta yi sai mu jawo kanmu kunne a ƙarshe ƴan uwa masu albarka wannan aya tana mana nuni zuwa ga rashin dacewar ba da magana ba tare da ka san asalinta ba da yin fatawa da jahilci da kutsawa cikin abin da ba harkarka ba idan muka kiyaye waɗannan akan komai to zaka ga mun rage wa kanmu fitintunu da rigingimu waɗanda ga su nan suka yaɗu da yawa a cikinmu wanda kafin mu san yadda suke ba za mu zo mu yi abin da za mu yi nadama ba ma'ana yakkace tana tawa gida ta ce ai mijinta ya sake tana kuka sai ka natsu tukunna ka bi sawun labarin ta yi ba sakin ba ne ta yi ce mata kawai ya yi ki je gida ga nan zuwa ita kuma kawai tana da takardar da ta yi ya sake ne ya ce ma saki uku ne ana buɗe sai aga ya ce ki je gida ga nan da zuwa akwai matar da tayi takwaikwayi handwriting din mijinta ta rubuta wa kanta saki ta kawai babanta mijin baya gani bai an karba sai ya dawo tafiya ya ga shi ashe an saki mai mata zance ya dawo danye ya rantse da Allah ba shi rubutun nan ba da aka sa ta daka aka ce ki ji tsoron Allah kawai ta faɗa ta ce wallahi ita ce ta fi wata uku tana kwaikwayon handwriting din shi ta rubuta wa kanta saki so haka ba wai duk abin da ka gani ne zaka dauka wai da gaskiya haka yake ba akwai abu wara'ahu da haka jama'a a fil jumla abinda ayat take gaya mana shine mu kiyaye yada zance wanda zai furgita mu'minai ya tsorata su ya sa su a cikin halin taraddadi koda kuwa gaskiya ne in kuma za a yada shi to zama wanda za su faɗe shi wanda suka cancanta su faɗa ne su kuma za su tace abinda ya kamata a faɗa da wanda bai kamata ba wanda ya kamata a faɗa su faɗa wanda bai kamata ba su ajiye kaga da lokacin da ake da traditional media wato jaridu da gidajen radio wanda akwai editoci da TV ba a jin irin waɗannan labaran da ake ji yanzu kuma haka ake kawo labari ghaddan tsariyan daga mawqi'ul hadath danye shar daga inda yake faruwa saboda haka duk wani batanci da duk wani abu na tashi hankali sai ka ji shi wani daga nan jinin shi ya hau wani daga nan yayi zaki-zaki wani daga nan ya shiga cikin damuwa amma da za a tace abin da ya kamata mutane su ji, ya kace shi za a fada musu. Kai mai rubuta labarin, ka gama rubutawa, sai kuma an kai ma edita, ya duba, wataƙila shi ma akwai edita na sama da shi, sai ya duba. Daga ƙarshe sai an tantance a cikin wannan abin da suke ce ma newsroom, sai an yi ittifaki to wannan shine abin da ya kamata a faɗa, daga nan sai a faɗa. Allah ya ji kamar albani namu ya taɓa ba mu wani labari, ya danganta labarin zuwa ga Mala Bakar Imam, Allah ya gafarta mishi, cewa sanda Abubakar Imam yake matsayin babban edita na jaridar Gaskiya ta fi Kobo, sai aka kawo labari cewa ana yawan yin sali yankan aljihu a kasuwa. Aka ce a sa labarin, ne yace a ka a saka. Aka sake kawo labarin, yace ka a saka. Karshe da suka damu za a saka, yace to ni da ina tsoron kada daga saka labarin nan mu koya wasu sali. Yanzu mutum ɗaya ne ko biyu suke yin sali a kaso, sun duko so ba ko tudun sebu. Ana saka labarin kuwa ile kafin sati ya zagayo ƴan sali suka karu. To kaga shine irin labarin da gaske ne ya faru, amma ya da shi fa ba yi da alfanu. So da haka a lokacin da ake labarin wata ta kashe miji, ana ganin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, anan wata za ta koya ta ce okay, ashe dama in miji baka sashi zaka iya kashe shi, dama ta saba jin wannan labarin. Daga nan ita ma shedan zai zuga ta. Lokacin da ake ba da labarin zinace-zinace ko shaye-shaye ko fyaɗe ko ƴan yankan aljihu ko kidnappers ko masu kwacen waya, a lokacin wasu mutane masu suna da instinct na kokarin su ma yin crime din, anan suke koya. So haka a lokacin da ake yada labari irin wannan mai tashin hankali cewa a yanzu Trump ma ya riga ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, a lokacin duk wani wanda yake cikin wata damuwa sai kaga damuwar shi ta karu. Rannan mun ji ana batun wani aure haka, ana ta darga-darga, wani tsoho a wajen ya bani tausayi, ana wannan magana ce jama'a duk Allah mu sautata wa junanmu, a sai da za a yi auren nan a gama kafin a fara kawo harin nan. Sai da ce wani kaga alama yanzu kaga tsohon nan ya riga ya gama firgita wallahi. Shi gani ji kamar kafin sati ya zagaye ko zai fara jin babbai. To shi abun wani ce shigar ta samu ta aure ya zama ya fita wannan kadar ji ka shi ce da Allah maganar nan a tsallake ta kai a samu ayi a gama kafin a kara kawo farmakin nan, ba za mu samu halin zama ba. Ko mun gane jama'a yadda irin wannan magana take tasiri a cikin nafsiyat na ɗaiɗaya wa mu, sai ya zama na cewa mun shiga cikin damuwa da tashin hankali wanda kuma ba za mu iya maganin shi. Kan na cika ku da dogon surutu kamar yadda aka ce wanda ce lokaci na ku. To akwai malamai ga sunan daktoci da masana da masu faɗa aji za su karɓi ragama wannan zance, ni kamar dama na yi musu shimfiɗa ne abinda faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan shi, Allah ya gafarta mini kurakurena da naku, Allah ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.